Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 26 ga watan Satumbar shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Amurka ta gargaɗi Rasha kan mummunan sakamakon da zai biyo baya idan hayar ta kai harin nukiliya a Ukraine. Iran ta nuna fushinta kan yadda Birtaniya da Norway suke zuzuta zanga-zanga da ke faruwa a ƙasar. Barayin shanu sun halaka 'yan sanda 8 da wasu fararen huda a ƙasar Kenya.
Kanin labaran duniyar kenan, har ila yau za ku ji cewa kungiyar masana kimiyyar hada magungunan reshen jihar Adamawa Najeriya ta kona gurbatattun magunguna da kudin su ya haura daira miliyan 100 a jihar.
Abu ne wanda zai tabbatar ma mutane cewa mu likitocin magani ba wai kudi ne kawai muke bukata ba, mu damuwarmu ma kiwon lafiyar mutane da lafiyar mutane a cikin gari yafi damu.
Sakamakon wata kididdiga da Ghana ta fitar ya nuna cewa aure sama da 250,000 ne ya mutu tsakanin shekarun 2010 zuwa 2020. To shin me ke haddasa matsalar ta mace-macen aure a ƙasar ta Ghana?
Karya ya baibaye mu, ya zo ya zama kamar mata duka in ba karyan za a musu ba, ba su sanin kamar ana son su. Maybe za ka bibiya ma ka ga kamar wani aikin da yake yin ma ba shi bane.
Za ku ji ƙarin haske daga bakin masana, muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim zai gabatar. To amma fa duka sai mun kammala da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba, ga cikakkun labaran duniya. Amurka ta gargaɗi Rasha kan mummunan sakamakon da zai biyo baya idan har ta kai harin nukiliya a Ukraine. Mai ba wa shugaba Joe Biden shawara kan harkokin tsaron ƙasa Jake Sullivan ya faɗi haka a ranar Lahadi. Yayin da yake magana a shirin This Week na ABC, Sullivan ya ce jami'an Amurka sun faɗa wa jami'an Rasha a asirce cewa Biden zai mayar da martani ba tare da wata-wata ba idan shugaban Rasha Vladimir Putin ya ba da umarnin harin nukiliya. Sai dai bai bayyana yadda Amurka za ta mayar da martanin ba. Sullivan ya ce Amurka ba ta da lokacin da za ta yi wasan mayar da martani da Rasha. Amma Sullivan a wata hira ta daban ya faɗa wa NBC a cikin shirin Meet the Press cewa Rasha sarai ta fahimci abin da Amurka za ta yi don mayar da martani ga amfani da makaman nukiliya a Ukraine saboda mun zayyana musu. Kamfanin dillacin labaran ƙasar Iran IRNA ya ruwaito cewa hukumomin Iran sun nuna fushinsu kan yadda Birtaniya da Norway suke ba da rahoto inda suke nuna cewa mummunan tashin hankali na faruwa a ƙasar. Sanadiyar mutuwar wata matashiya da jami'an Hizba suka kama saboda ta sanya hijabi ba yadda ya kamata ba, lamarin da hukumomin na Iran suka ayyana a matsayin kasalandan. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta gayyaci jakadun Birtaniya da na Norway a ranar Asabar da nuna rashin jin daɗinsu ga jakadun ƙasashen na Birtaniya da Norway. Tehran ta ba da misali da halayen ƙiyayya na kafofin watsa labaru na harshen fasha da ke London, yayin da kuma suka nuna rashin jin daɗinsu ga jakadun Norway kan matsayin da shugaban majalisar wakilan ƙasar ya ɗauka. Na nuna goyon baya ga masu zanga-zanga a dandalin Twitter. Sama da mako guda kenan da zanga-zanga ta ɓarke a duk faɗin ƙasar Iran, inda masu bore suka fusata da mutuwar wata 'yar Kurdawa mai shekaru 22 a ranar 16 ga watan Satumba mai suna Mahsa Amini. Wannan dai ita ce zanga-zanga mafi girma da gwamnatin Iran ta fuskanta cikin shekarun nan. Aƙalla mutum 11 da suka haɗa da 'yan sanda 8 da wani ƙaramin basarake suka mutu a yankin arewacin ƙasar Kenya da ke fama da matsalar fari yayin da suke bin sahun wasu ɓarayin shanu a cewar 'yan sanda. Satar dabbobi ko kuma takaddama kan kiwo da kafofin ruwa sun zama ruwan dare tsakanin al'ummomin da ke kiwo a arewacin Kenya. 'Yan sanda sun bayyana a shafin Twitter cewa An kai wani mummunan hari da barayin shanu a gundumar Turkana a ranar Asabar. Takwas daga cikin waɗanda suka mutu 'yan sanda ne, biyu farar hula, ɗaya kuma wani basarake. 'Yan sandan da aka kashe dai sun daɗe suna bibiyar 'yan kabilar Pokot da suka kai hari wani ƙauye suka gudu da shanu. To ana sauraron labarun duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu duba batun lafiya a Najeriya. Inda ƙungiyar masana kimiyyar haɗa magunguna a jihar Adamawa da ke Arewa maso gabashin ƙasar ta ce ta ƙona gurɓatattun magunguna da kuɗinsu ya kai naira miliyan 110 a wani mataki na kare lafiyar al'umma. Gangamin ƙona magungunan na zuwa ne yayin da aka yi bikin ranar masana kimiyyar haɗa magunguna ta duniya, wacce ake yi a ranar 25 ga watan Satumbar kowace shekara. Daga yau daga rahoton da Lado Salisu Muhammad Garba ya aiko mana.
Gaban kungiyar likitocin magunguna reshen jihar Adamawa, wato Pharmacy Ibrahim Talba, wanda ya tashi ya fara jawabi kamar haka.
Abinda muka kona yanzu kusan magani miliyan 110 ne da dan kai kadan muka kona yau. To abu ne wanda zai tabbatar ma mutane cewa mu likitocin magani ba wai kudi ne kawai muke bukata ba, mu damuwarmu ma kiwon lafiyar mutane da lafiyar mutane a cikin gari yafi damuwarmu.
Kammala jawabin nashi ke da wuya sai shugaban hukumar yaki da sha da fatauci da miyagun kwayoyi reshen jihar Adamawa Femi Agbolu ya karbi abun magana, ya fara da cewar:
I as the co-chairman, we have set in motion how the issue of drug trafficking, drug abuse in Adamawa state can be nipped in the bud.
Nan shugaban hukumar yaki da sha da fatauci da miyagun kwayoyi reshen jihar Adamawa ke jawabi, inda yake cewar a matsayin sa na shugabar wannan kamen, wannan samame dai za a ci gaba da yi ne ka'in da na'in domin ganin an kawo ƙarshen matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi da kuma wasu guraren sai da magunguna da suke sai da wadanda suka riga suka mutu domin al'umma suna amfani da shi kuma yana cutarwa a jihar Adamawan. Shugaban kwamitin kula da bangaren kiwon lafiya reshen jihar Adamawa a majalisar dokoki na jihar Adamawa, Honorable Sajo Lakki, shi kuwa cewa ya yi
Pharmaceutical Society of Nigeria Adamawa State Chapter yadda suka tsaya akan kafafuwansu su tabbatar sun tattaro drug da ya mutu da kuma mugayen kwayoyi da ake zama da su a cikin pharmacies domin su zo su tabbatar da cewa sun kona ko kuma an binne domin karya gurbanar da yayanmu da jikokinmu. In ba wayannan abubuwan kwayoyin da ake sha da kuma wasu abubuwa za a samu sauƙin crime a wannan state a kuma Najeriya gaba daya.
Mataimakin kakakin majalisar dokoki na jihar Adamawa kuma dan majalisa mai wakiltar numun a majalisar dokoki na jihar Adamawan, Honorable Fama Keno Makondos, wanda kuwa ya wakilci gwamnan jihar, yanda ne masa tambaya kan cewar ko ta yaya ma wannan al'amarin zai iya taimakawa al'umma mazauna jihar Adamawa da ma duniya gabaki daya, wanda yace
zai taimakawa al'umma domin zai rage gurbatun halayenmu balle yanzu da ake tafiya zabe. To wayansu suna amfani da irin wayannan drug domin su yi shaye-shaye, suna bata ko kuma kawo ta'addan shi a cikin zabubukan da za yi. To amma yanzu aka cire wayannan magunguna wanda alkama ya nuna kusan sama da miliyan 110, to zai taimaka sosai, za a samu society mai kyau inda gobe hankalinmu zai kwanta idan aka zo zabe.
Lamarin da ya janyo kungiyar likitocin magani na Najeriya reshen jihar Adamawa suka yi taron kona magunguna sama da na miliyan 110 a jihar. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nan gaba kaɗan muna tafa da rahoto kan wata ƙididdiga wacce ta bayyana girman matsalar yawan mace-macen aure a ƙasar Ghana, amma kafin nan ga ƙarshen labaran duniya.
Hukumar bunƙasa shiyar Arewa maso gabashin Najeriya ta NEDC ta gudanar da horon kwanaki uku ga wasu mata 50 a Maiduguri da ke jihar Borno da zammar ilmantar da su illolin da ke tattare da matsalar dumamar yanayi da duniya ke fama da su. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Daudabiyu.
matsalar ɗumaman yanayi na haifar da zaizayen ƙasa da kwararowar hamada da kuma irin matsaloli na ambaliyar ruwan sama da ake samu a wasu bangarori na duniya. Dangane da irin wannan matsaloli, hukumar bunƙasar shirin arewa maso gabacin Najeriya ta horar da wasu mata guda 50 don fahimtar matsalar ɗumaman yanayi a duniya baki ɗaya. Ga kuma abin da Hajiya Falma ta yamara Mustapha ke cewa,
zo a fahimtar da su ne akan canjin yanayi kuma da yadda za su kare kansu daga impact ɗin da wannan canjin yanayin zai kawo, illan da zai kawo, kuma su san da fahimta su gane cewa fa yau ɗin nan akwai ruwa, an yi ruwa sosai, baki kila ruwan ba zai yi ba, kaga sai su shirya.
Koyi matan da suka samu wannan horo na kwanaki uku ke cewa,
sunana Falmata Abubakar Kumshe. A gaskiya wannan taron ne kan naji daɗi sosai, saboda da kan ban san me ake nufi da climate change ba ma, amma yau da gobe kwanakin baya ma sauyi yanayi, wannan kwanaki akwai wani workshop da muka yi ma still haka, to a lokacin yake gane me su climate change, green gas emission din nan meto sosai, ma gaskiya ni kan na amfana da shi sosai. Balle mu matsalan ma yawanci sauyin yanayi daga mata yake tashi, wajen su hura wutan nan shine inda ake samu matsala ma sosai.
Kuna gani kaman ruwan sama ko ambaliyar ruwan sama da aka samu a wurare daban-daban dama a duniya gaba daya yana da dangantaka da wannan wato sauyin yanayi?
A sosai ba dangantaka, saboda yana da sauyin yanayin ne, saboda an ce ai zafi yana kawo matsalan melting na snow, to wannan snow da yake melting shine ruwa yake cika kogin, to the extent da ba inda za a controlling na shine to ruwa yake samu yake shiga gare yake barna.
Sunana ya gana Abubakar. Mun karu ne akan yanda dai muna amfani da shi, da farin muna sa su leda su roba, yana cutar da mu da hayaki, muna shaka ba dadi. Amma yanzu kuma mun gane mun san cewa shi din cuta ne, zamu daina yin amfani da shi.
Wasu mata kenan da aka horar da kwanaki uku da kuma aka raba rishon na girke-girke da rage irin matsan sare-saren itatuwa da ke haifar da dumaman yanayi da zaizayar kasa da sauransu.
A gaida Haruna Dauda, ƙarshen labaran duniyar kenan.
A gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Idan muka leƙa ƙasar Ghana, wani rahoton baya-bayanin da hukumar ƙididdiga ta ƙasar ta fitar game da matsalar mace-macen aure na nuni da cewa kimanin mutum sama da 550,000 ne suka fuskanci mutuwar aure tsakanin shekarar 2010 zuwa 2020, kuma kashi 65.5 cikin 100 na wannan adadi mata ne. Abinda masharhanta ke ganin wannan babban hatsari ne ga makomar ƙasar ta Ghana, saboda yaran da ake haifa su ne matsalar mace-macen auren tafi tasiri a kansu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hamza Adam ya aiko mana daga birnin Kumasi.
We're going to up the percentage.
Wannan ne bayanin da shugaban hukumar ƙididdiga ta ƙasar Ghana Professor Samuel Kobina Enim yayi a lokacin da yake gabatar da rahoton bayanan ƙididdigan daukacin al'umman ƙasar Ghana ta shekarar 2021, a inda yake cewa rabin miliyan cikin al'umman ƙasar da yawan su ya kai miliyan 30.8 ne suka fuskanci mace-macen aure tsakanin shekarar 2010 zuwa shekarar 2020, abinda masharhanta ke ganin kamata ya da adau mataki saboda mace-macen aure na tasiri kan makoman ƙasa. Abdulmajid Musa, masanin dokan ƙasa kana jami'i mai rike da lansis sulhu a Ghana, ya ce wannan rahoton fa ya sanya su cikin yanayin kaduwa sosai.
Ya adadi ya injiza mu, domin ba mu san ya kai haka ba, mun san ta to, amma kaga irin wannan ba haka suka faru. Ban tsoron da ke ci ne sai yaran da ake samu irin wanga ba suna cin mu natsuwa kwarya. Zamantakewar mu kuna samun masaloli da yawa.
Shi kuwa Sheikh Muhammad Abdullah, masanin tattalin arziki, na bukatar da a dau matakai domin na barazana ga yanayin tattalin arzikin kasar Ghana. To in za a riga a zauna ana kallon waɗannan ababa suna faruwa, to suwa za su zo su zama? Hatta wannan yana iya affect economy kasa, saboda yana kai wani lokaci in ba a samu tarbiya mai kyau ba, to suwa za su zo su taf ma economy kasan? To koshin me ke janyo mace-macen aure? Malama Fauziya Adam, mai baiwa mata shawara kafin su yi aure, ta ce
za a yi aure na mace nan ba ta maciyo ba, ba ta san menene aure, kamar an je an ga
mu she at the end of the day nan ya zama wani abu daban. Na biyu kuma kariya ya baibaye mu. Yazo ya zama kaman mata duka in ba kariyan za a musu ba, ba su sanin kaman ana son su. Namijin nan na son a san kaman wai yayi ya ciyar. Maybe saka bibiya ma kaga kaman wani aikin da yake yin ma ba shi bane. Da yake yana son wannan mace, to ya ci ya mata wannan kariya. Ita kuma da yake bata san me take ciki ba, bata san ta bibiya ta gani abinda aka fadi mata nan gaskiya ne ko kariya bane. Ce ya bari ta shiga cikin wayannan aure. Aure bai kaiwa ko ina 6 months she kaga aure ya mutu.
Ko shin akwai mafita kuwa? Wata kungiya ta Muslim Marriage Counseling Foundation ta fara sulhun ta tsakanin ma'aura da suka fuskanci mutuwar aure. Biyo bayan nasu rahoton ya nuna cewa mace-macen aurayya a Kumasi kadai ya kai 2000 cikin shekara 5. Ashak Jamaluddin Balasad jigo a kungiyar ya ce tunda suke samun nasarar sulhun ta tsakanin wasu ma'aura,
mun samu korafi da dama amma mun shiga ciki kuma muka iya muka sasanta ta halishin shi chama mu na wannan kungiya, kuma har ita wanda aka yi aka sasanta ga ta zo ta komo ta yi godiya kaman abinda take nema ta samu.
Wasu al'umma dai sun yi farin ciki sosai bisa wannan mataki da aka dauka.
Sunana Sa'adatu Buda. Muna fatan yanda mu muka gani farko.
Kar me kuka gani farko?
Farko da abinda muka gani cikin aure, yawanci mazan mu masu fushi, mazan mu masu rowa, yawancin mazan mu ba su son aiki, sun sake nauyi sun dora ma iyaye.
Domin kalore yanzu mu matasa mun fuka aure. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
Ta madalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya. Dakan tabo lamarin da suka shafi bin kadin waɗanda ke zargin an danne musu haƙƙi. Yaƙi da cin hanci da rashawa, take haƙƙin dan adam da dai sauransu. A yau za ku ji cewa bi daga cikin waɗanda muke shiri akan korafin sun riga mu kiran gaskiya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Daidai lokacin da muke bin kadin mutum hudu suka bace bad daga gayyatar da hukumomi suka yi musu a ƙauyen Gazabu dake karamar hukumar Bala a jihar Taraba. Mun samu labarin bi daga waɗanda muke bin kadin korafin su da suka gabatar sun riga mu gidan gaskiya. Na farko akwai Alhaji Muhammad Bello Umar dake bin haƙin karbe masa miliyoyin kuɗi na kafin alƙalami don guna da kungiyar gina shaguna a karamar hukumar Abuja. Muhammad Bello Umar wanda tsohon kwamishina ne a Kaduna dake da kamfanin Fahazata ya rasu ne a birnin Alkahira na ƙasar Masar bayan tafiya jinya. Shugaban APC na Abuja Abbas Baba ya alwashin tabbatar da an bawa marigayin haƙinsa. Ga dai Abbas Baba da bakinsa.
To da farko dai zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya ji kan Alhaji Bello Muhammad Bello, Allah ya gafarta masa. Kamar yadda ka sani ni da shi ba mu da wata matsala. Face mu abokan kasuwanci ne wanda aka zo aka samu tangarda a kan hanya ta kasuwanci din, wanda kuma nayi maka tabbaci a wancan karan shi ma ya gaya maka iya kokarin da nake na ganin cewa tun yana raye da yardan Allah ta'ala din yanda zamu bi hakkin sa ya fito a lokacin yana nan zai bare kuma yanzu da abiye zama na magada tunda har muna da hannu a ciki kuma mun san dokokin musulunci akan haka. Biiznillahi ta'ala za mu yi kokari iyayenmu mu ga yanda za a fitar da wannan haki.
Yanzu shi marigayi Muhammad Bello mi zaka ci gaba da ya zama an samu wannan hakin an mika wa iyalansa?
Eh to ka san kamar yadda ya gaya maka shi yayana ne, abokina ne kuma ni ne kusan shaida wanda na san duk abin da ya faru akan wannan aiki. Na kuma san ina ne za a ji a bi haƙin nan, wa da wa za a tantuba har a tabbatar da wannan abu ya samu. Kuma ina tabbatar maka ƴan Najeriya muna da tausayi musamman in ya zo da maganar rashin rai. Babu shakka da yardan Allah duk na gaya maka kaman shi wanda ya bada kwangilan wato Honorable Yakubu Adamu tsohon shugaban Amaq Investment and Property Limited. Na kira shi ran da Bello ya rasu Allah ji kansa, bai kai awa uku da rasuwa ba na kira shi, nace mishi ga abin da yake faruwa. Shi ma yayi jimami, yayi ta'aziyya sai ya nuna ina ne zamu je mu gaisuwa. So ina tabbatar maka da cewa da sanin hakan da kuma shi wanda yake shugaban wurin na yanzu, mun yi magana da shi a shekaran jiya shi kansa, na ce zan so in gan shi, ya bani lokaci ne sweet in zo in gan shi mu tattauna.
To Allah ya ji kan Muhammad Bello Umar, kuma wannan shiri zai ci gaba da bin kadin haƙinsa tare da tabbatar da ya kai ga hannun magada da yardar Allah. Mutum na biyu da ya rasu shine Malam Sanusi Beri na jihar Taraba, da ke batun an hana shi sakat wajen neman kwace masa babban filin da ya ce ya saya a Sibiri, inda makarraban mai martaba Sarki Mura Alhaji Abbas Tafida suka ce filin gona sarki ce. Sanusi Beri ya rasu yayin da motar da yake tukawa ta yi taho gama da wata mota, inda nan take rasa ransa. Idan watakila mai sauraro zai iya tunawa, lokacin da muka gabatar da shirin Sanusi Beri ya yi fatan ko baya raye a bi masa haƙinsa. Marigayin ya ce yana fuskanta wata barazana daga wasu barayin mutane da ya fallasa, inda wasu jami'ai suka arce da kuɗin da aka kwato. Ga dai abin da marigayin ya faɗa mana.
Da wannan wa'anda na yi gara wanda suka ɗauko kuɗaɗe, wai sun je da yaran Abbasi yare. Ka ga yanda aka murɗe magana. Yanzu ni abin da nake roƙo a gaya ma mutane, don Allah ina roƙo a gaya ma shugabannin ƙasa kamar Buhari a taimake ni, mutanen nan suna yi man barazana don za su kashe ni. A kan gaskiya na kamar kai kake da izini sanar ma Buhari da matamancinsu, ko da sun kashe ni ku taimaka man iyalai na, kar wani abu ya same su a wannan wuri a kan wannan abu, don Allah a gaje ni a kare rayukan nan.
Amma dai ai kana zaune a nan gidan naka, kuma ba wata matsala banda wannan.
Yanzu ina zaune a wannan gidan, gini na ma don dadewa yanzu har daki daya ya fadi, ma ina kokari da ma zan sake gina. Na tsallake wancha abu a rijiya da baya, yanzu ga wannan kuma ina gani abinda suka yi niyya dai, in dai ba kun sanar ma mutane aka sa kamar Buhari ko dai wasu masu iko aka ce jiraina, to a gaskiya za su halakar da ni.
Menene kiranka ga shi mai martaba Sarkin Muri Alhaji Abbas Tafida?
Kirana akan Sarkin Murin Jidda Tafida, don shi sarki ne na kowa, ko da gogo ne yake a gabansa. Na sani ni din nan ga sharrin da aka man a gabansa, ana cewa a gonansa nike kaza kaza, na tsaya madadi ya binciki wannan magana, ya kira ni ya binciki wannan magana, bai kira ni ba, sai ya bar ni kawai ana kokarin halakar da ni. Abinda ya kamata shi uban kowa ne, ya kira ni a gabansu ga kowa da kowa, ya kai kasa ya duri kaza kaza, ya kai wannan gashi gashi, idan ya mashi dalla dalla, da babu wani abin nan ranka da dai.
Babban daga marigayin Umar Sani ya ce magana ta sake tasowa bayan raso mahaifinsu, inda jami'an sarki suka yi wuf suka nemi sake karbe filin. Wannan batu ya kai ga kama ƴaƴan marigayin, inda suka ce sun shiga halin kakanikai.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah ya mana babanmu Malam Salih Salihu rasuwa a sanadiyar hadarin mota can gabar da jami'in da Dilan Kadiri ran Asabar, ya taho ya yi accident da wani sharo, shi da wani abokin shi ya dauke shi zai je wani kasuwan ƙauye mai suna Mareban Kuni, a nan ne suka yi accident. Shi ya rasu da wancan din abokinsa. Daga nan bayan an yi zana iza bai wuce sati daya da rasuwan shi, sai waɗanda suke abin da ke muka dawo daga nan, sai wannan wani lebura mai suna Umar Kona kawai ya zo ya same mu, ya ce ai mu tashi mu bar mashi fili. Muka ce ya za mu tashi mu bar ma a fili mu da filinmu bayan mun saya komai da komai. Sai ya mu tafi, muka ce a wannan kan ba zai yi ba. To dama a gidan akwai wani mai suna Markus Sanya, shi ne dama ya fayar mana da babanmu filin. Daga nan sai da bayan babanmu ya rasu, ya zo ya haɗa kai da Markus Sanya don su dawo su ci amanan babanmu su cushe shi. Ya haɗa kai da shi, ya ce yanzu mu je mu samu sakatare mu ba shi haƙuri,
ya je ya same shi.
Wato Umar, wannan ya nuna kamar ka gaji wannan gwagwarmayar ta babanka kenan, don duk wannan bayanan babanka ya taɓa yi mana su.
Lalle na gada daga wurin babanmu ne.
Ma'ana ka gaji ba wai filin ma nake magana ba, wannan rigimar ka gaje ta daga wajen babanka ne.
Na gaji daga wurin babanmu ne.
To ina da.
To daga nan sai ya ce mu taje mu jiya ba za mu taje mu je mu samu sakatare mu ba ja gura ja a
wani sakatare. Wani sakatare?
Sakataren Alhaji Abbas Jidda Tafida.
Oh, sakataren mai martaba sarki.
Mu je mu samu sakatare, wace dalili za mu je mu samu sakatare? Mu yake in mun je mu samu sakatare zai mu ba shi hakuri mu ce yanzu babanmu ya resu. Ai mu ba za mu iya abinda baban mai mu yi da sarki bi. Ai mu ba da sarki muke, mu akan filin mu ne tun da mun tsaya da komai takarda kan ba ruwanmu da wancan. Yake a daga nan sai ya je ya hada da shi Umar Kona leburan sarkin. Wata rana sai ya dauko wani wakilin Sure, wani yaro suka zo suka same mu a gidanmu suna kewayewa. Daga nan sai na je na same su na ce komai ya sa kuke kewaye cikin filin da muka tsaya? Sai ya kawo wani tarihin da babu cikin shi. Sai na ce a ka yi wannan magana fa an riga an gama komai, kar ka je ka haɗa kai da wa'ancan mutane da suka sayar mana ka zo ka cushe mu. Sai ce babu. Daga nan sai da ya gani haka mun taso dukanmu da kannena mun je, daga nan sai ya buga mashin sai ya je ya koma. Kuma a gaya ya sake dawowa, to a wurin dawowa da ya dawo sai ya dunga hawa na ce a wannan abu fa ka yi hakuri. Abu ya riga ya wuce mun tsaya muna takarda komai kowa duniya ya sani. Sai ce a kotum kawai. Daga nan sai ya zo na je ga wani ƙauyen mu mai suna Simre. Ina cin Simre ko ya je daga helikwata ya turo don hukuma. Sai suka zo suka kama ni. Da suka kama ni suka je suka kai ni helikwata suka tsare ni kana biyar. Daga baya sai ya zo ya tattare kannena gabaki daya ya ɗauke su ya tafi da su. Su ma ya je ya haɗa mu da su aka rufe mu. To yanzu abin da nake so wallahi muna cikin haɓari don ya samu gabaki daya. Ba mu da kwanciyar hankali.
Oh, shi wannan kona ɗin ne ya sa ku a gaba ko kuma waye ne ya mutum ɗaya wanda ya sa ku a gaba?
Wanda ya samu gaba ne shi leburan din mai suna Umar Kona shi ne ya samu gaba. Ina ka tambaye ya ce ai sakatare ne ya sa shi.
Masu sauraro da yadda Allah za mu ci gaba da bin kadin wannan gado na marayu a wannan shirin da ciki da gaskiya. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman ma Nasiru Adamelin Kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin, ni Sarfil Hashim daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya.
Yanzu kuma ga labari a takaice.
A takaice, Amurka ta gargaɗi Rasha kan mummunan sakamakon da zai biyo baya idan ta kai harin nukiliya a Ukraine. Mai baya shugaba Joe Biden shawara kan harkokin tsaron ƙasa Jake Sullivan ya faɗa a ranar Lahadi. Yayin da yake magana a shirin This Week na ABC, Sullivan ya ce jami'an Amurka sun faɗa wa jami'an Rasha asirce cewa zai mayar da martani ba tare da wata ba idan shugaban Rasha Vladimir Putin ya ba da umarnin harin nukiliya, sai dai bai bayyana yadda Amurka za ta mayar da martanin ba. Sullivan ya ce Amurka ba ta da lokacin da za ta yi wasan mayar da martani da Rasha. Kamfanin dillacin labaran kasar Iran na IRNA ya ruwaito cewa hukumomin Iran sun nuna fushinsu kan yadda Birtaniya da Norway suke ba da rahoto inda suke nuna cewa mummunan tashin hankali na faruwa a ƙasar sanadiyar mutuwar wata matashi da jami'an Hizba suka kama.
To masu sauraro baki ɗaya, abin da ya sauka kenan a daidai wannan lokaci, sai kuma anjima da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, 7 kenan agogon Ghana, 3 dare kenan a nan Washington DC. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada manta a kode shi za a iya samu a shafinmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sannan a shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu za a ji halin da ake ciki dangane da batun yajin aikin malaman jami'a a Najeriya, wato da misalin karfe 8 agogon Najeriya kenan Nijar kamar da Chadi. Yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa da ta tayani gabatarwa da kuma Jumbe Hamza da ya haɗa mana shirin, sai injiniyanmu Carl Stalin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu.